Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma yi kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Mahmud Lalo ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yau, bayan kun gama jin labaran duniya, za mu gabatar muku da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma jawabai daga dattawan Najeriya. Kana a fagen wasanni, za ku ji cewa
kasar Burkina Faso ce ta soma yanka tikitin shiga matakin kusa da na ƙarshe bayan da a yau din ta doke Tunisia da ci 2 da nema.
To amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, da labaran mai karantawa Jummai Ali. Wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ce shugaba Donald Trump a yau Asabar ya zanta da takunan aikin sa na Russia Vladimir Putin ta wayan tarho. Jami'in bai bada bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba, to amma ana sa ran cewa shugabannin biyu sun zanta akan makomar takunkumin da Amurka ta azawa Rasha a shekara ta 2014 a saboda shishigin da Rasha ta yi a harkokin siyasar ƙasar Ukraine da kuma killace yankin Crimea da ta yi. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka ya yi zargin cewa waɗanda ba Amerika ba ne kimanin miliyan 5 ne suka jefa ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba a zaben shugaban ƙasa, a saboda haka ya buƙaci a gudanar da bincike. Ba dai bayyana yadda za a gudanar da wannan bincike ba, to amma wannan furuci da shugaban ya yi ya tado muhawara da kuma cece kuce tsakanin masana da kuma masu nazarin harkokin siyasa. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar kulle wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta shekaru 6. Amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na Syria ya sauka daga kan ragaban mulki a zaman wani ɓangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a kulla. To amma furucin baya-bayan nan da Mr. Johnson ya yi a kan wannan batu ila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko matsayi daga Birtaniya. Dukkansu shugaba Trump da kuma Prime Minister Ingela Theresa May babu wanda ya ambaci batun ƙasar Syria a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar jiya Juma'a a fadar White House. Sannan kuma Boris Johnson bai rako Theresa May a ziyarar da ta kawo nan Amurka ba, to amma ya tattauna al'amarin ƙasar Syria da wakilan Majalisar Dokokin Ingila ɗin a birnin London. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata cibiyar bincike ta jami'ar Johns Hopkins ɗin Amurka wadda take nazarin shirin ƙera makaman ƙasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar ƙila ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a a dandalin yanar gizon wannan cibiya da yake cewa 38 North ta sa hotunan watan ɗan Adam da ta ce sun nuna alamun Koriya ta Arewa tana shirye-shiryen ta da injin ɗin sarrafa sinadarin. A bara, hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta ce Koriya ta Arewa ta sake ta da injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a masana'ar ta. Rahoton da aka gabatar a kan yiwuwar ƙasar Koriya ta Arewa ta koma ga sarrafa sinadarin plutonium shi ne bijirewa ko kuma taurin kai na baya-bayan nan da ta nuna a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azama ta jerin takunkumi a saboda irin waɗannan take-taken da take nunawa. Dogara hantsaren gaɓar tekun ƙasar Italiya sun ce sun ceci baƙin haure 1,000 daga cikin kwale-kwale da suke yoyo a tekun Mediterranean a jiya Juma'a a yayin da suka gano mutum ɗaya kuma da ya mutu. Jami'ai sun bayyana cewa an gano baƙin hauren ne cikin kwale-kwale guda 9. Jami'an tsaron kan iyaka sun ce an maida baƙin hauren cikin jiragen ruwan ceto kuma an kai su gaɓar tekun Sicilian. Ba a bayyana ƙasashen da baƙin hauren suka fito ba, to amma yawancin baƙin hauren da suke tsallaka teku daga Libya zuwa Italiya suna fitowa ne daga kasashen Afrika da kuma gabas ta tsakiya.
Jummai Aliki nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Wasanni a takaice.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin zai tuna bayani akan dalilin da suka sa aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma kabila. Lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini, amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da krista da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya, akwai kuma zaman lafiya. To amma sai aka waye gari, tun ana gani kamar da wasa, sai al'amari ya canja, aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma kabila. Shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu? Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a Jami'ar Jihar Nasarawa, Najeriya, za ta yi kokarin ba mu ansa. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da suna addini ko kuma kabila? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu ya yi wa Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci, a lokacin da suka kawo ziyara a nan sashen Hausa. Ga kuma amsar da ta bayar.
Kiya wannan kuma zan sai mu duba yanayin, ka san duk abin da ke faruwa a Najeriya ba wai Najeriya ne kawai ba, sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan kawayenmu da sauransu Christians ne, kuma har yanzu din dai muna haka. To amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan, an samu effect na harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan kuma na biyu, maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi. Ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi. To mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata aƙida daban da sauransu, idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan aƙidojin ba a sani, saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society, a ga menene aƙidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba. Wannan kuma zan ce ya samu abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa-unguwa da sauransu, wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a pastor wani da sauransu, wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantar shi, menene aqidar sa, me yake koya ma mutane da sauransu, saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan din su. To shi yasa zaka ga kafin a ce kobo kawai, kafin a ankara sai kawai a tashi aga cewa mutane duk sun juya zuwa wani aqidar da ba a san kanta ba, saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba.
Professor Sa'adatu, shin musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa kina gani yana da matsala, maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake, maimakon sauraron wani ne ya faɗa, malam ya ce, yawanci malam ya faɗa, malam ya faɗa, malam ya faɗa, kuma addini ne na ilimi in baka yi karatu ba baka sanin abu amma kullun kana jin ra'ayin wadansu su kamar yadda ke bani wadansu kan sa kai ra'ayoyin su a matsayin su kawar da abinda addini ya faɗa su sa ra'ayin su a ciki shin akwai wani abinda za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce su kasance su ma malamai ne sun yi karatu
gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan to amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi ai ko alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba abinda ake nufi a nan shine duk inda aka kawo dole kawai indai aka koma fannin ilimi wani ya fi wani akwai inda in aka je dole mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta qur'ani shi kadai ya ce kuma ya samu ilimin musulunci yawa dole sai ya samu fasarar malamai da sauransu to sai dai abinda zamu kira mutane a nan zuwa ga shine mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abinda Qur'ani da hadisi ya koyar kada a zauna ana duk abinda wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Qur'ani da hadisi ba to ka zubar da shi
to amma a wannan din ma yawanci ha yanzu malam ke fada ba karatu shi kansa in kika ce ya karanta kamar misali anan inda nake Amurka mutum zai karbi addini musulunci cikin shekara guda in shekara ta gewoyi ku kai magana addini in baka shirya ba sai ya kunyatar da kai saboda yana magana kan ilimi alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado daga tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan amma babu saura ka iya karatun da zaka yi sallahuli da shi shikenan to maka sauran duk magana abinda malam ya faɗa ne saboda baka da hujja imma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba
to kwarai da gaskiya abinda nake gaya maka anan shine kaman a yanzun nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka saboda an samu a da sai a ce a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Qur'ani kawai to amma a yanzun nan ana samun ilimi na littafai sosai da sauransu to bayan ilimi na littafai da ake samu to a hakan ne nake ce maka idan aka samu ilimi na littafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na Qur'ani da sunna ne sosai ba idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi to amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa kan tafarkin sunna da Al-Qur'ani kawai to ba za a samu damuwa irin wannan ba to gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana karin ilimi da sauransu amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai kuma insha Allah muna ganin ce wanda za a ci gaba da samun nasara insha Allah
haka me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan tunda babu addini guda da yace ai tashin hankali amma da sunan addini ake tashin hankula ake zubar da jini ake hasarar dukiya da dai sauransu
ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue saboda a samu fahimtar juna sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar junan kuma sai su koma cikin jama'ansu suna stepping down abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abunan to ni ina ganin wannan ne za a kara himma akai saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin krista daga fannin musulmai daga fannin wa'anda ma ba wa'annan addinin suke bi ba a samu fahimtar da jama'a cewa dukkan dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani duka ya kamata a tashi a rungumi juna kuma mu gane cewa ci gabar kasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya idan ba a hada kai an samu zaman lafiya ba to ci gaban kasa lalle ba za a samu ci gaba a kasa ba sai dai a samu koma baya har abada saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lalle yana da kyau a fahimci juna a fahimci cewa kowanne addini yana kira ga abu ɗaya ne bautawa Allah kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu sannan kuma a hada kai saboda a samu ci gaban kasa idan ba a hada kai ba za a samu ci gaban kasa ba
Masu sauraro abinda ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a tuna fa idan babu zaman lafiya kasa ba za ta samu ci gaba ba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya.
Kelin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bariwa.
Da fatan zaman afuwa dangane da kutsen da muka samu a farkon wannan shirin na tsuntsiya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya ya sake tura sunan Ibrahim Magu majalisar dattawa don tantance shi ga jagorancin EFCC. Kazalika shugaban ya tura wata wasiƙa da take amincewa da kobe sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan zargin badakalar kuɗin nome ciyawa. Shugaban kwamitin Shehu Sani ya yi shagube.
Gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su. Ya kamata a buɗe duka kurkukun Najeriya kowa ya fita duk wanda ke da laifi.
Gwamnatin Najeriya ta ce shugaba Buhari yana London yana hutawa kuma lafiya kalau. Wannan martani ne ga jita-jitar goyi shugaban ya koma ga Allah. Dan APC Ciro Mambaka ya ce jita-jita mummunar ɗabi'a ce.
Shugaban ƙasa fa bai kamata a ce wannan ƙage an mashi ba.
Gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin dakon dillalin mai naira biliyan 150 da aka ba batun ƙarin farashin litar mai. Babbar kotun tarayya a Lagos ta ɗore shugabar kamfanin mai ta Ontario Adain Gali ɗaurin shekaru 10 dan hannu a karkatar da akalar kuɗin tallafin fetur. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta buƙaci rundunar 'yan sanda a Borno ta saki mawallafin jaridar The National Trail Inuwa Bala bisa wani labari da jarida ta wallafa kan mutuwa tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanna Umar. Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, da kuma Rabaran Dr. Musa Asake, sakataren ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar arewacin Najeriya. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da krista baki ɗaya. Watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunƙuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma dabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. So daga ya'yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin buƙatarta. So daga 'yan uwana baki ɗaya, abin da ke zama wajibi a kanmu shi ne mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abinda Allah ya yi mana alƙawari a kai shi ne za mu samu wannan nasara, amma idan mu bagiranta. Sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu in ji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga Ubangijinsu, Allah na ba su taimako. Sannan banda wannan samun taimako, abin na gaba shi ne watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta. Ba yana dogaro ba ne kaɗai a kan shugabanni, dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yaɗa wannan al'umma. Haka iyayenmu so koya mana, haka danginmu so koya mana, haka kanninmu so koya mana a gari daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda ƙofa ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani. A daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shi tana rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba. Sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miƙo, sai a miƙo mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna a kan haka. Da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka irin da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na zamu samu zaman lafiya, zamu samu ci gaba, zamu samu dagewa, zamu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba. Domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka, duk kasar da ba ta da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta. Haka duk kasar da 80 cikinta ba san kimar manyan ciki ba, su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin, to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi. Wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin ƴan uwana.
Shi ma Rabaran Musa Asaki ya ce sai da hakuri da girmama juna ƴan arewacin Najeriya za su samu ci gaba.
Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa. Ina dauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutane mu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe ko ne churches da masallatai. Abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a Arewa, ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da su iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi mu dukufa a sunan yan Najeriya mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kungan a nan a Arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan Arewa, mu ne muna baya. To mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bada shugaban kasa. Abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abinda ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama, wanda shugaban kasa ya sa a gaba, wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa yayi a hankali, wadansu kuma suna cewa duk wadanda an kama su da cin kudin gwamnati su mai da kudin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya bane. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kudin gwamnati ba akan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani yayi ba yi masa hukunci ba. Wannan ne yakan sa mutane su fara shakkan gwamnatin. To addu'a na da kira da nayi ga yan Najeriya, mu daina yin gaba a cikin magana, mu fara suka, mu fara neman dalili. Ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade, kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su. Ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne, za a yi mana gaskiya.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Don zagogo a nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 6 ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A yau ne aka soma fafa ta wasannin matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a kasar Gabon. Kasar Burkina Faso ce ta soma yanka tikitin shiga matakin kusa da na ƙarshe, bayan da a yau din ta doke Tunisia da ci 2 da nema. Wasan wanda ya soma da zafin gaske ya karkare a kunnin doki, ba wanda ya zura kwallo a rabin lokacin wasan na farko. Sai ci a mintuna 10 na ƙarshen rabin lokaci na biyu ne kasar ta Burkina, wacce ta fito a saman rukunin A, ta sami zura kwallayen biyu da suka bata nasara. Yanzu haka ana can ana fafatawa tsakanin kasar Senegal ta 1 a rukunin B da kasar Kamaru da ta zo ta 2 a rukunin A. yayin da a gobe Lahadi kuma za a fafata tsakanin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ke saman rukunin C da kasar Ghana ta biyu a rukunin D, inda ta daya rukunin D wato Masar za ta kece reni da kasar Morocco ta biyu a rukunin C. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila Jurgen Klopp ya dauki alhakin ficewar kungiyarsa daga gasar cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila, biyo bayan kashin da Wolverhampton ta doke su da shi da ci 2-1 a yau din nan, wannan da shine karo na biyu da ake yin wajarar da Liverpool din daga gasa a cikin kwanaki hudu. Kungiyar ta Liverpool dai za ta yi karin battar karfe da jagororin teburin gasar Premier wato Chelsea a jibi talata. Hukumar kwallon kafar Ingila ta yanke hukuncin hana shiga bagiren mai horar da ƴan wasa har na tsawon wasanni hudu ga kocin Arsenal Arsene Wenger, bayan ya karba laifin aikata ba daidai ba a wasan Premier da kungiyarsa ta doke Burnley a makon jiya. Haka kuma an ce Wenger tare da fan 25,000 bayan da aka caje shi da laifin furta kalaman zagi ga alƙalin wasa na hudu Anthony Taylor sakamakon korarsa a filin da aka yi a lokacin wasan. A fagen wasan tennis kuma ƴar ƙasar Amurka Serena Williams ta doke yayarta Venus Williams a wasan ƙarshe ta gasar tennis ta Australian Open ta bana, wannan dai ita ce babbar gasa ta 23 da Serena din ta lashe, wanda ya ba ta damar zartar Steffi Graf a tarihin yawan lashe gasanni. Wannan nasara kuma ta bai wa Serena din damar sake kwato matsayinta na mace ta farko a duniyar tennis, wanda ƴar ƙasar Jamus Angelic Kerber ta karbe mata a bara. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To da haka ne kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labari a takaice.
Wani babban jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump a yau Asabar ya zanta da takwaran aikinsa na Russia Vladimir Putin ta wayan tarho. Jami'in bai ba da bayanin abinda shugabannin biyu suka tattauna a kai ba, to amma ana sa ran cewa shugabannin biyu sun zanta a kan makomar takunkumin da Amurka ta azawa Russia a shekara ta 2014. Haka kuma shugaban na Amurka ya yi zargin cewa waɗanda ba Amerika ba ne kimanin miliyan 5 ne suka jefa ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba a zaben shugaban ƙasa, a saboda haka ya buƙaci a gudanar da zaɓe. Wato da bincike, ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar kulla wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar shekaru 6 a ƙasar. Amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na Siriya ya sauka daga kan ragaman mulki a zaman wani ɓangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a kulla. To amma furucin baya-bayan nan da Mr. Johnson ya yi a kan wannan batu ƙila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko kuma matsayi daga ƙasar Birtaniya. Wata cibiyar bincike ta jami'ar Johns Hopkins wadda take nan Amurka wadda ke nazarin shirin kera makaman ƙasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar ƙila ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a dandalin yanar gizon wannan cibiya da yake cewa 38 North ta sa hotunan watan ɗan adam da ta ce sun nuna alamun Koriya ta Arewa tana shirye-shiryenta da injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium. A bara, hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta ce Koriya ta Arewa ta sake tada injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a masana'antar ta. Dogarayen tsaron gaɓar tekun ƙasar Italiya sun ceci baƙin haure 1,000 daga cikin kwale-kwalen da suke yoyo a tekun Mediterranean a jiya Juma'a, a yayin da suka gano mutum ɗaya da ya mutu. Jami'ai sun bayyana cewa an gano bakin hauren ne cikin kwale-kwale tara.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗan sa, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Umar Gurum da ke karamar hukumar Bassa a jihar Plateau saboda rasuwar ɗansu Muhammadu Umar wanda Allah ya warsuwa a daren jiya Juma'a, da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin Jummai Ali da Tita ya gabatar da shirin da kuma SQ ba Hero Yudine ya haɗa mana shirin, sai Malama Zainab da ta haɗa mana sautukan. Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashi Hausa na Murya Amurka, kun nan Washington DC. Salamu alaikum.